السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بين حكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كما يدعم كسابا أتي قبا دكراتمنا تفسير أتيكم ونم سورة سورة الطلاء أيو وترملانا ينا دقوانا أكو hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1447, wanda ya zama daidai da 20 ga watan 2 miladiyar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam a Bethlehem, idan lissafin su ya tabbata shekara 2026. Kuma mun karanta aya ta farko da aya ta biyu. A yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta uku. Waɗannan ayoyi dole su ɗauki lokaci, domin saboda sun kunshi hukunce-hukunce masu muhimmanci, kusan sun shafi kowa. Wanda kawai ba su shafe shi ba shi ne wanda baya da aure. Baya da aure mai yiwuwa ko ba zai aure nan gaba ba, mai yiwuwa haka zai mutu. To ba lallai ne ya damu da sanin ire-iren waɗannan hukunce-hukunce ba. Amma ko baka da aure, idan ka zama kwarijo, dole za a samu kai babban wata ce ko babban yayan wata ce ko kawun wata ce, wanda idan an zo an samu rikici za a iya sa ka a cikin kwamitin sasantawa ko daidaitawa ko kuma fitar da hukunci. Don kana jahiliya za ka yi, idan ka ce kai tunda ba za ka yi aure ba, baka da damuwa. Mutumin da ya ce ba zai yi aure ba, bai da damuwa, ko ba zai rinka zama a bakin hanya yana kallon matan mutane ba, sannan kuma a wayansa ba zai rinka caccata tsiya ba, ba zai rinka tattaɓa abubuwan da ba su dace ba, yana tono su. In ya ce ba zai yi aure ba, shikenan, yadda ya zo duniya sai ya koma haka. Amma fa ya sani akwai waɗansu haƙoƙin da dole ne sai sun ɗoru a kansa. Saboda haka, in har za a sa ka a cikin kwamiti, ya kamata a ce ka san ainihin hukuncin, tunda za a iya cewa ga wacce tana cikin matsala babu wanda ya fi kusa da ita sai kai. Saboda haka bari a sa ka, ya sa ko da kai baka da aure ka saurari hukuncin da kyau. Saboda in ka fahimta, to za ka taimaka ko da ta hanyar shawara ce. Wannan aya ta biyu, wallahi ya isna min al-mahidi, malamai sun ta bada bayani kamar yadda muka ambata an ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci iddan mata waɗanda suke masu jinin al'ada yace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in saboda haka duk wanda take cikin wato take jinin al'ada idan an sake ta to za ta zauna ainihin tsarki uku ko kuma haila uku domin quru jam'i ne na al-qur al-qur'u yana da ma'anan at-tuhuru yana da ma'anan al-haidu saboda me saboda min kalmomi ne waɗanda suke min al-zadi don haka kana iya ce haila uku ko tsarki uku abinda yake nufi da haila uku idan ta yi haila na farko jini ya dauke ta yi dai kenan idan ta yi na biyu jini ya dauke ta yi na biyu kenan idan ta yi uku jinin ya dauke ta yi na uku kenan amma an aka lissafa da tsarki idan ta yi haila ta yi tsarki wani hailan ya zo ta yi dai kenan idan na biyu ya zo ya dauke na uku ya zo ta yi biyu kenan saboda kun ga wannan za a samu dorin idan na uku ya zo ya dauke to ta shiga cikin al-athar na ainihin uku kenan abinda ya rage kawai sauran zuwan jinin al'ada na hudu wanda shi ko ba ya cikin lissafi to amma da kai tambaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarinyan da bata taba yin al'ada ba kuma mata aure in wani lokaci za ka ga wata gatan nan da girmanta kasuwa ce amma ba ta al'ada kuma za a yi ta barin ta a gaban uwarta ce tana zaune suna ta fada ana sa ta aiki wani lokaci tana ki ko kuma ya za a yi karshe dole a ce za a yi mata aure saboda bincike zai gwada ko da an mata auren babu matsala za ta iya zama amma kuma ba ta jinin al'ada ko kuma a ce tana da lalura kwata-kwata ba ta al'ada ko kuma shekaru sun mata yawa wanda yake ta wuce lokacin al'ada saboda matan da ba ta al'ada zai wahala ta haihu matan da take haihuwa ita take al'ada wanda take al'ada ita ake mata tsammanin haihuwa ina fata an gane saboda haka ita ta wuce shekara 55 zuwa 60-65 ta kai wajen 70 wanda ba a tsammanin wato jinin al'ada a gare ta saboda haka in an sake ta to ya za ta yi idda sannan kuma wancan aya da ta ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' bata ambaci iddan mata masu ciki ba idan mata suna da ciki aka sake su to yaya iddan su za ta kasance sannan dadin dadawa ayan qur'ani a can baya kar mu manta don za mu zo kansa ta ambaci duk wanda take da aure mijinta ya mutu in ya bar duniya to ita ma akwai iddan da za ta yi wanda ake kira takaba ya tarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashra za su zauna watanni hudu da kwana goma don an samu mai ciki ce yaya hukuncinta zai kasance kamar yadda za mu gani shine ubangiji ta'ala ya ce wallahi ya isna min al-mahayid
a'udhu billahi minash shaitanir rajim واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
وبنجي تعالى يتي والله يئسن من المحيض من نسائكم lalle waɗanda suke ɗebe tsammani daga jinin al'ada daga cikin matayenku waɗanda suke ɗebe tsammani in irtabtum idan kun yi kokonto amma malamai sun fassara indirtaftin da yawa daga cikin su sun ce idan kuka yi ko kwanto ba ku san hukuncin ba kuka tambaya kamar yadda waɗannan suka zo suka tambaye annabi aka saukar da wannan aya shine inirtaftu saboda idan akwai ko kwanto to wannan tsarin al'adam ko akwai matsala yazo ya dauke yazo ya dauke tsarin al'adan ta daban ne idan za ta zo za ta yi idda tsarin ta daban ne yasa masabar malikiya suke cewa akwai mai idda shekara guda yanzu matan da in tana shayarwa ba za ta yi jinin al'ada ba don an sake ta dole sai ta yaye kuma sai ta jira jinin al'ada tunda already tana jinin menene hukuncinta hukuncinta shine wato wancan salasatu qurayn da aka ambata sai ta yi jini har guda uku ko sai ta yi tsarki har guda uku saboda haka idan ya kasance mace tana da ciki ko kuma idan ta haihu tana shayarwa aka wayi gari ba ta yin al'ada sai mijinta ya sake ta da ya sake ta sai ta ainihin gama shayar da wannan jinjiri din shekara ɗaya da rabi ko shekara biyu sannan kuma al'adanta da take yi duk bayan wata hudu ne za ta yi al'ada saboda haka wannan ba za ta yi aure ba sai bayan yayan ɗanta da shekara guda saboda watanni hudu ta yi jini ɗaya watanni hudu ta yi jini na biyu watanni hudu ta yi jini na uku watanni goma sha biyu shekara guda kenan kuma malamai sun yi bayanin cewa idan aka samu matsala aka samu tangarda bayan ta yaye yaron da sake ta shekara ɗaya da rabi sai ta yi wata hudu sai jini ɗaya ya zo da ta yi wata hudun tsakiya sai jinin ya ƙi zuwa sai wata hudu na gaba sai jinin ya zo to wannan ya gwada zaman da za ta yi ta jira ainihin al'adanta ko iddanta ta kare to sai ta ɗora shekara guda da wani abu saboda haka ga shayarwa shekara ɗaya da rabi ga kuma zaman jiran da za ta yi shekara ɗaya da rabi misali kun ga shekara uku kenan saboda haka wannan akwai tsawaitawa a ciki to waɗansu mata suna da matsaloli ire-iren waɗannan wata in ta fara zai daɗe bai sake dawowa ba saboda haka wannan ya gwada mana duk matan da a shekara tana al'ada sau ɗaya to idan an sake ta sai ta shekara uku tukuna kafin wani mijin ya aure ta amma idan kwata-kwata ba ta yi ko cuta ta zo ta daɗe gaba ɗaya ba ta yi to wannan shine abinda wannan aya ta ambata wallahi ya isna min al-mahayd min nisa'ikum lalle waɗanda suka ɗebe tsammani daga jinin al'ada cikin matayen ku indirtaftu idan ba ku san hukuncin ba fa iddatuhunna salasatu ashhur to ainihin iddansu za su zauna watanni uku ne katal sannan kuma sai aka yi alafin da wallahi lam yahithna haka ma waɗanda ba su taɓa yin jini ba ko waɗanda ba sa yin jini a ilimin balaga ana cewa akwai al-ijazi wato akwai ijazi a ran an takaita domin yadda ayan take wallahi ya ifna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahitna min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin aida ina fatan an fahimta wallahi ya ifna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhurin wallahi lam yahitna min nisa'ikum in irtabtum kadhalika fa iddatuhunna salasatu ashhurin aida wala shine ainihin yadda jumlan take kenan gaba daya sai Allah ta'ala ya ijazi daman kuma ijazi min balagatil qur'ani yana daga cikin balagan alqur'ani shine aka ce wallahi lam yahitna haka ma waɗanda ba sa yin jinin haila haka ma waɗanda ba sa yin jinin haila daga cikin matayenku idan kuna neman hukuncin to iddansu shine watanni uku kaman waɗancan saboda haka da matan da suka ɗebe tsammani daga jinin al'ada suka bari saboda shekaru ko saboda wata babban cuta da kuma ainihin waɗanda ba su fara al'ada ba ko ba sa yin al'ada kwata-kwata to waɗannan mata idan an sake su to iddansu watanni uku kacal za ka iya samun wani sabon alƙali ai kai masa tambaya ko ai masa tambaya an saki mace za ta zauna ta yi idda sai ce wata uku ne to duk alƙalin da ya faɗi haka jahili ne kwarai da gaske duk alƙalin da ya faɗi haka jahili ne ba ko ina ne yake an mutum watanni uku ba sai a daidai irin wannan wuri wallahi ya ifna min almahid wallahi lam yahitna min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur su kadai ne kawai aka ambace su a nan wanda suka yi haila suka bari saboda shekaru wanda ba ta haila saboda cuta saboda wata lalura sannan kuma da waɗanda kwata-kwata ba sa yin jinin al'ada ko ba su taɓa yi ba to idan an sake su iddansu watanni uku ne kun ga babu maganar jini ina fatan an gane sannan kuma akwai malaman da suke bayanin cewa fukaha mun zo wani lokaci fukaha suna da tunani mai zurfi suka ce za a iya samun mace tana cikin jinin istihada jinin ciwo wanda ba ta iya rarrabewa tsakanin jinin al'adanta da na ciwo ko yaushe zuwa yake yi ko da yake sun yi saɓani amma zance mafi inganci aka ce a kowane wata ita ma wata uku za ta yi amma ga mazhabar malikiya sai ta zauna shekara guda kamar matan da take cikin kokonto ne da rashin lafiya suka ce za ta yi watanni tara tana jira sannan za ta yi watanni uku wannan watanni uku shine fa iddatuhunna thalathatu ashhurin amma da karshe zai zo amma sai ta yi watanni tara na mai na intizari suka ce matan da wani lokaci jinin yakan zo mata tana da wata lalura ba wai ya dauke ne kwata-kwata ba to kaga idan kace zaka yi bincike a cikin littafan fuqaha zaka samu akwai matan da idan aka sake su to za su zauna idda ne shekara guda kaga an samu kari kenan saboda in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur amma sai suka ce akwai watanni na sauraro saboda me saboda lissafi ya rikice an rasa wani hukunci za a bata to sai ta yi wata tara me yasa aka ce watanni tara za ta zauna tana sauraro kafin ta yi iddan watanni uku domin ta cika shekara guda suka ce saboda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani kuma hadisi ya zo ya yi karin bayani lokacin da za a ɗauki cikin yaro za a ɗauki cikinsa yana ainihin arba'ina yawman nutfa thumma yakunu alqa mithla dhalik thumma yakunu mudda mithla dhalik wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ata idza balaga ashudda azwa karshen aya ko kuma wato wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rada'a to idan ka zo ka fayyace aqallu muddatil hamli watanni shida ne wa aktharu muddatil hamli galiban watanni tara ne amma ana iya samun yaro yake fitowa yake shekara guda a cikin jatumansa a haife shi da hakwara manya-manya tunda an ce zai yi shekara guda an ce Imam Malik rahimahullahu ta'ala shi ma ya wuce ainihin watannin haihuwarsa kafin a haife shi ana iya samun ɗaiɗaiku haka shi yasa wani in aka haife shi shekara ya kai kusan shekara guda ko ma ɗan wata tara sai gan shi yana da ɗan karen wayo to mai yiwuwa yi kuskure ne wajen lissafi ya fi haka shi da wayonsa zai fito to ana iya samun wanda zai wuce haka to kaddara ko da an samu ba zai rikita lissafi ba amma dai mafi karanci watanni shida yasa an aurar da mace a cikin wata shida sai ta haihu to wannan babu ta ba ba kar a tsaya ana dogon bincike domin daman akwai abin da ke so a rufe domin ba a son tone-tone don an ce za a yi ta tone-tone to ba za a samu matsala to gara tunda Allah ya rufe a rufe in ya zo an je lahira kuma a bude amma kar ka yadda ka yi abin da za a rufe shi a duniya an je lahira a bude saboda haka idan ya kasance an samu wanda aka sake ta idan an sake ta da irin wannan rudani to sai ta zauna watanni tara shine aktsaru muddatil hamli kaga dai watanni tara an tabbatar cewa babu ciki dan idan da da ciki zai bayyana sannan kuma sai ta yi fa'iddatu hunna salasatu ashhurin suka ce sai ta kara da watanni uku wannan fahimtan wadansu fuqaha ne malaman fiqhu daga cikin manya-manyan malamai magabata to sai ta karshe wanda zamu ambace ta ita ce mai ciki ubangiji ta'ala ya ce wa ulatul ahmali wadanda yake ma'abuta cikkuna sune mata masu cike don an kawo da jam'i shine wa ulatul ahmali al ahmali ulatu ko ulatu kaman ulaika ulai ulai haka yake karantawa ko saboda wancan din ngow din baya fita wa ulatul wa ulai ace ulaika in an zo ulaika za ga wanda suke karantawa da dai kira'an baya fita to kaman wannan ne ulai zai zamo maza ulatu zai kasance mata wa ulatul ahmali wadanda suke dauke da cikkuna mata masu ciki ajaluhunna ajalin su an yadana hamlahunna shine su ajiya abin da ke cikin cikkunan su saboda haka mutum idan yana tare da mace tana da cikin wata tara sai sabani ya faru a tsakanin su a ranan da take da ciki wato ta cika watanni tara ashe Allah ya kaddara a ranan za ta haihu da yamma shi kuma sai ya sake ta da safe to da yamman nan tana haihuwa washi gari kawai ta yi magana ma tsohon saurayinta a daura aure domin tsohon mijinta ya ji haushi tun daga ke aya ta faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna tana ajiye abin da ke cikin cikinta shikenan magana ta kare sai dai ku lura idan kuma tana da cikin wata ɗaya ko wata biyu aka sake ta to za ta yi zaman watanni nawa gwargwadon watannin da Allah ta'ala ya ɗiba ma wannan ciki a cikin cikinta saboda haka yin abin cikin ya girma za ta samu sauki idan bai girma ba za ta daɗe tana jira kuma da aya ta ambaci wannan to sai aka yi maganar cewa saboda a ka'ida idan ka saki mace tana da ciki ta haihu ta kammala idda ta shayar da yaron ba haƙinta ba ne kai za ka ɗauki nauyin shayar da shi tun da ɗanka ne sannan kuma idan mace tana da ciki aka sake ta cikin wata ɗaya ne ta zauna watanni takwas tana jira to fa dole ka ciyar da ita za mu samu ayan nan gaba lai fiqhu sa'atin min sa'atihi dole ka ciyar da ita shi yasa wanda zai saki matarsa matan ta koma gidansu sannan ya ce ba zai ciyar da ita ba alhali tana dauke da cikinsa to wannan dole a samu matsala shi yasa waɗansu matan suke zuwa a je a zubar da cikin tunda shi ma ya zubar da haƙƙinsa amma babu yadda za a yi ka ɗauki ɗawainiyan ɗanka wanda yake ciki ita kuma tana gidansu a ce ta je ta zubar maka da wannan ciki Allah ya kyale ta ba zai yi ba yasa za a zo a buga maka lissafi sai ka gwammace da ka rinka bata wannan gayar ka batta cikin igiyan aure tana cin abincin gidanka ya fi sauki saboda duk abin da ka ɗauko ka kawo za a yi haƙuri a lallaba a haka yanzu idan mace tana da ciki aka sake ta ta tafi gidansu tsakani da Allah da safe abinci na nawa za ta ci da rana abincin nawa za ta ci musamman ma mai ciki balle ma ka haɗu da 'yar shagwaba ta ce ita idan ta sha kunu ta kan ji kamar nan zai fito to me ya kamata ta sha
shayi
ka gani kaga dole ka haɗa shayi da madara don idan har kunu zai koro ɗan daga ciki kamar ya fita to ruwan jinka ma sai ya fi koro shi ai ba za ta sha ruwan jinka ba ruwan Lipton kenan to kuma za ka bata ainihin madara da tea wanda yake da madara a ciki ne kawai babu buredi mai laushi, babu kwai koda guda biyu, babu dankalin da aka soya, babu doyan da aka soya shi koda lafe-lafe bayan an dafa shi a soya. Eh, ko kuma da dumame zaka halata da shi, zaka ce ita in ta ci dumame saboda nauyin cikin ba za ta iya tashi ba. Saboda haka kaga in ba za ta ci dumame ba to da daddare ma ba za ta ci tuwo ba, sai dai ka bata ainihin garin samoli wanda za ta yi da ranar indomi da safe kwai da shayi, sannan da daddare tuwon samoli shikenan, sai ta haifa maka da wanda yake bulbul. Eh, to kaga lissafin sai dame ka, sai ka gwammace gara tana gidanka. Yasa Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna, waɗanda suke da cikkuna a cikin matayenku idan kun sake su, to ainihin iddansu shine su ajiye abin da ke cikin cikinsu. Malamai da yawa sun ƙara da cewa haka ma almar'a almutawaffa anha zawjuha, matan da mijinta ya rasu, ita ma idan tana da ciki sai mijinta ya rasu, da ya rasu da safe, da yamma sai ta haihu, to ita ma ta gama ta kaba. Domin saboda wannan aya ta zo ne daga baya, bayan wancan aya, kamar an ware mata waɗanda suke da ciki saɓanin matan da suke al'ada ko ba sa al'ada. Duk matan da mijinta ya rasu, sawa'un tana al'ada ko ba ta al'ada, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, za su zauna watanni hudu da kwanaki goma ne za su yi ta kaba. Amma sai aka ware mai ciki aka ce banda ita. Saboda haka wancan aya wato bata shafe ta ba kenan, da da farko ta shafe ta, amma yanzu da aka ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yatana hamlahunna, to an fitar da su. Kamar yadda za mu ga waɗansu hadisan da aka kawo, akwai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhum, su suna da fahimtar cewa akwai idda guda biyu akan waɗansu mata, idan an samu wani yanayi za su fara idda ta farko sai su sake koma idda ta biyu. Wato suna ambaton cewa za a ɗauki a cikin waɗannan iddodi guda biyu a ba'adul ajalai ne, waɗanda ko wanda ajalinsu ya fi nisa. Misali, mutum ya sake matarsa saki wanda yake na kome, saki ɗaya ko saki biyu, tana cikin idda kafin ta kammala, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi ransa. Da Allah ya karɓi ransa, to abinda za a zo a ce wannan matan da tana iddan saki, yanzu tunda Allah ya karɓi ransa kuma daman igiyar aure bata yanke ba kat, to za ta bar wancan idda na saki, za ta dawo iddan takaba, kuma za a ba ta gado. Amma matan da mijinta ya sake ta sake uku, to in dai ba da mugunta ko da mummunan manufa ya yi ba, kafin ta kammala idda sai Allah ya karɓi ransa. Da wannan tunda daman babu komai a tsakaninsu, to wannan ta riga ta tafi ba maganan ta canza ta koma ta kaba, kuma a ba ta gado. Sai dai in an je wajen alƙalin da bai sani ba, ya yi hukunci da haka. Na fara bayanin cewa mutumin da ya sake matarsa kuma tana kayarwa, kuma ita idan tana kayarwa ba ta jinin al'ada, sai idan ta gama da ta bashi haushi sai ce ya sake ta, yake nan ita kuwa ta kama idda, amma sauraron idda tunda iddan lokacin bai yi ba tana kayarwa. Aka ce sai da ta zauna shekara ɗaya da rabi tana shayarwa, jini bai zo mata ko ɗaya ba, kwazan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa masa rashin lafiya. Da Allah ya jefa masa rashin lafiya saboda tsaban fitina, don yana jin haushin baya son ta gaje shi, shine ya aika ma khalifan zamanin yace to shi fa ya dade da sake wance shekaran ta daya da rabi ma da ainihin sake ta sai aka ce to a zo a yi bincike kusan a kaida mutumin da ya kawo magana da farko zaka saurare shi amma ba zaka yanke hukunci ba sai ka ji ɗaya bangaren mabiya yawa mutane za su zo kaman mace za ta zo ta yi bayanin matsalanta amma ba za ta ba da dama a saurari matsalan mijin ba ko shi zai yi bayanin matsalan matan amma ba zai ba da dama a saurari bangaren matan ba to duk wanda zai hukunci da haka zalunci ne yasa ake son a yi takazzanban saboda haka sai aka ce a yi bincike da aka yi bincike sai aka gano ake tana da ciki ya sake tana shayarwa ya sake ta ita kuma in tana shayarwa ba ta jinin al'ada yanzu kuma wajen shekara ɗaya da rabi saboda haka dab da za ta yaye ɗan gashi kuma ya kwanta rashin lafiya ya hango ga dukkan alamu mutuwa zai saboda haka sai aka zo aka zauna sai aka zartar da hukuncin cewa tsakanin wane da wance idan har Allah tabaraka wata'ala ya kaddara Allah ya karbi ransa to wancan nan ba za ta jira jininta na al'ada ta yi ba wato ba za ta yi iddan saki ba sai dai ta yi iddan mutuwa kuma abin da ya faru kenan saboda haka ba dauki lokaci ba sai Allah ya karbi ransa da Allah ya karbi ransa aka ce daman ga an san da wannan kafir to maimakon ta zauna ta yi jinin al'ada har guda uku tunda kun ga wancan saki ne to yanzu ya rikide ya koma ta kaba kuma dole a ba ta gado saboda haka abinda aka yi kenan wannan ita ce ka'ida wanda malaman musulunci suka yi bayani to man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah cikin waɗannan al'amura musamman ma alƙalai waɗanda ake kai musu koke-koke ire-iren waɗannan saboda ko kwanan nan akwai alƙalin da kawai ya ce wa mace ki je ki wata uku ya za a yi kai alƙali ka ce wa mace idan an raba aure ta je ta yi wata uku baka tambaye ta tana cikin jinin al'ada ne ko ba ta ciki ba wato ko ba ta yi ba tana ainihin tana da ciki ne ko ba ta da ciki tunda hukuncin akwai bambanci ko hukuncen akwai bambanci idan tana jinin al'ada kamar yadda Qur'ani ya ambata za su zauna salasata quruya idan kuma ba ta jinin al'ada kwata-kwata to wallahi ya ifna min al-mahidi min nisa'ikum in irsaftum fa iddatuhunna salasatu ashhurin idan kuma tana da ciki ne wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna to amma kawai ya ce wata uku wannan babban kuskure ne tunda akwai wanda a wata uku za ta yi jini guda uku amma akwai wanda a wata uku jini ɗaya za ta yi to in ka ce ta je ta yi wata uku bayan ta yi wata uku ta yi aure sannan aka zo ana rikici da mijin farko to fa an yi aure a cikin iddansa ko da yake malaman furu'a suna cewa duk wanda ya kuskura aka kai shi kara wajen alkali alkali ne ya raba auren to bai isa ya mayar da matansa ba sai an dawo gaban alkali an warware wancan matsalar saboda haka duk sakin da aka yi a gaban alkali to shi a gefe ba a cewa an mayar da shi ba a yiwuwa kuma alkali yana raba aure saboda rashin ciyarwa saboda cutarwa mai tsanani alkali yana iya raba aure saboda wannan da kuma mutumin da zai shiga duniya ana samun mutumin da zai zo yana da ƴaƴa sun kai takwa ya auri wata bazaura ita ma ta zo da ƴaƴa hudu ta ƙara masa biyar saboda haka sai ya gudu ya shiga duniya ya bar su to kaga wannan an je wajen alkali bincike aka yi ta yi ƙarshe zai iya sakewa to kuma idan ya sake daga baya wannan sai ya shigo ba zai yiwu ba don in ya dawo sai an zo gaban alkali sai a ce wannan hukuncin da aka yi mijin fa ya dawo saboda haka sai a mayar masa da matansa bayan an mayar masa da matansa waɗansu hukunce-hukunce kuma su bi bayansa don saboda in ka shekara biyar baka nan babu abinci ba ciyarwa ba tufatarwa to kuma matan ba su yafe ba sai an yi lissafin hakokin su na shekara biyar din nan da su da yayan su sai ka biya ba haka kawai za a wuce su mulba saboda haka wa man yattaqillaha duk wanda yaji tsoron Allah a cikin waɗannan al'amura yaja Allahu min amrihi yusra Allah zai sanya masa sauki a cikin al'amarin sa kuma wannan alafi ne a bisa na baya akwai wani alafin ma a gaba ذلك امر الله انزله اليكم وبنجي تعالى yace wannan shine al'amarin Allah wanda ya sauka zuwa gare ku abinda yake nufi hukuncin hukuncin Allah gashin nan muna bayani dalla dalla saboda ana bayanin hukunci sai annazu domin saboda kada a kwasa kada a yi kuskure sai annazu in cikin hayaniya ne ba zai yiwu ba saboda haka zalika amrulllah anzalahu ilaykum waman yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare masa kurakuransa saboda mai tsoron Allah zai aikata abubuwa da dama wanda Allah ta'ala zai share masa kurakuransa kuma hadisai sun tabbatar mana da abubuwan da suke share kurakurai kamar yadda aya ta ce innal hasanati yusibna sayyi'at zalika dhikra lizakirin lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagun ayyuka wannan tunatarwa ne ga masu tunani yasa in ka san ka saba ma Allah to kai biyayya ma Allah dinka goge wancan laifin baya Allah gafarta mana sannan kuma wa yu'zim lahu ajra lalle Allah zai girmama masa ladansa yadda muke ayyuka Allah yake ninninka mana ai ba don halin mu bane saboda falala ce amma yanzu idan ka yi lissafin awoyin da kake bautan Allah awa nawa ne ko da ma cikin watan ramalana awa nawa ne muna jin jiya ko shekaran jiya yana sauraron wani a radio na kunna haka sai na ji ko wani malami yana bayani yana ce in ka dauki sallolin nan guda biyar ka dauki mintunansu da kake ka ware ka fitar da su a cikin awa 24 awa nawa ne za su dauka wadannan salloli guda biyar to ka hala ma a cikin watan ramadana hadda sallan asham kuma da nafilan da za ka yi guda biyu za su ci awa 4 a cikin awa 24 ba za su ci hudu ba to sauran 20 ne me kake yi kuma ko da azumi kake yi ai idan kana azumi an hana ka neman duniyanka ne ai ba hana ka neman duniyanka ba idan kana azumi da rana aka ce in ka shigo masallaci tunda su ba karka fita sai magariba ai in kai haka ma kai kana ci a zaune ne ka fita ka je ka yi aiki ko da tono rami ne ka je ka yi kana azumi idan azumi ya hana ka tono rami kana da iyalai ba za ka iya ciyar da su ba to musulunci ya baka dama kana iya shan ruwa ka yi tono ramin don a biya ka ka zo ka ciyar da iyalanka sannan kuma bayan sallah ka yi kokari ka biya to balle in kana tono rami ko kana da koko kana aiki bai wahala idan ka je kai aka baka kudinka sai ka tsayo wani lokaci da kwalon kaza kai kadan ka ka zo ka cinye ka sha ruwa don an tashi da asuba ma aka tashe ka aka ce kai amma dai da ba ku tashe ni ba ni kawai ruwa zan dora kawai ka dora ruwa kaga za ka wuni kana tono rami ba abin da ya dame ka amma idan har ya kasance ibadan za ta hana ka aiwatar da wani abu wanda ya zama maka dole musulunci ya maka sauki saboda haka idan mun duba a cikin awa 24 na kwana daya bautan da muke yi ma Allah subhanahu wataala bai da yawa amma kuma Allah yana ba mu lada mai yawa misali idan ka bada sadaka saboda Allah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل هبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 هبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم من تصدق بإذن تمرة من كسب طيب أحاديث ميت فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أهلكم فلوة حتى تكون مثل الجبل saboda haka in ka bada guda ɗaya Allah zai baka bakwai daga bakwai ya mayar maka 700 wallahi yudaifu liman yasha kamar yadda yace adaafan mudaafa ninka wa ninkin baninkin shine wa yuzim lahu ajra, Allah zai girmama masa ladan sa. Wani lokaci za ga a lokacin azumi a masallaci wani zai kawo kunulan ga guda ko bokiti da ka sanya wannan ladan da Allah zai bashi, wani kunun kawai zai sha saboda babu abin da zai sha, wani zai kawo fuel water, wannan fuel water guda daya ina naira nawa ne ake sayar da shi, naira 20 ne ko 30, naira 20 ne ko, amma an rage girman sa. Ga wani zai baka ladan fuel water na naira 20, amma ba a san yawan ladan da Allah zai bashi ba, don in akwai kyakkyawan niyya ba a san yawan ladan da Allah zai bashi ba. Ha asali ma abinda hadisi yace, duk wanda ya azumi wani ya ciyar da shi, ladan da za a bada mai azumi shine za a bada wanda ya ciyar da shi. Yaza kaga wannan kunu da kosai din nan wallahi ba karamin alamari bane, bale kuma a ce za ka yi jollof da ainihin vegetable, eh jollof wanda za a yi ba fa jollof din da za ka sha yana kana ci yana shake maka wuya ba. Ako wani jollof na san wallahi in aka bada Allah ran mama amai zai yi, dun ba zai ci ba, ba irin wannan ake magana ba. Irin wanda za a yi a samu ko da ƙananan tsokoki a ciki, kaga lafiyayyen jollof kenan, wanda idan ka ci yadda mai azumi baka san yawan ladan da Allah tabaraka wa ta'ala zai baka ba. Ko da yake kowa zai yi gwargwadon iyawansa ne, za mu samu aya nan gaba. Yasa annabi ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, bi ma'ana ku kare kanku daga shiga wuta ko da rabin tsagin dabino ne. Don haka idan mun ɗauko wancan aya da wannan aya, wa man yattaqillaha yaja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu, wancan ta ambaci jawabai guda biyu, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita kuma zai azurta shi ta inda ba ya tsammani. Sannan kuma ƙarin daɗin daɗawa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sanya masa sauƙi cikin al'amarinsa. Innama al'usri yusra, innama al'usri yusra, aka ce lan yaghliba usrun yusrain, har abada sauƙi guda biyu da alkur'ani ya ambata a ce wai tsanani ya rinjaye su ba zai taɓa yiwuwa ba. Saboda haka a nan mun karanta wa man yattaqillah, duk wanda ya ji tsoron Allah to ya ji Allahu min amrihi yusra, zai sanya masa sauƙi cikin al'amarinsa, ko mai girman abu sai ya ga shi cikin sauƙi saboda ya ji tsoron Allah. Yadda muka yi li'irabin wannan jumla, wato wancan jumla wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, to haka ba za ka yi li'irabin wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, sannan wa man yattaqillah, duk wanda ya ji tsoron Allah, kaga gaba ta uku kenan. Yau za a kawo jawabai guda biyu, yukaffir anhu sayyi'ati, Allah zai kankare masa kurakuransa. Saboda haka in kai bawan Allah ne akwai waɗansu laifuffukan da za ka yi Allah zai kankare maka ma baka sani ba. Sannan wa yuzim lahu ajra, zai girmama masa ladansa ranar tashin alkiyama. In ka je aka ce ga ladanka, sai ka ce ya Allah kai ba kana ganin ladan nan fa ya yi yawa, wani aiki ne da wani aiki, amma fa ba za ka so a rage maka ba. Sai dai ka ga abin ya yi yawa ta ina, shi ne wa man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah, Ubangiji ta'ala ya ce yukaffir anhu sayyi'ati wa yuzim lahu ajra. Nan jawabai ne guda biyu, waɗansu malamai suna ce jawabi ne guda ɗaya, domin an ce yukaffir anhu sayyi'ati, kurakuransa an kankare masa, wa yuzim lahu ajra, zai ba shi lada mai yawa. Idan da bai kankare masa kurakuran nan ba, da ba zai ba shi lada mai yawa ba. Amma mu ala ayi halin abinda za mu ɗauka, wa man yattaqillaha, duk wanda ya ji tsoron Allah, ya ji Allahu makaraja, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wa yaj'alahu min amrihi yusra, yukaffiru anhu sayyi'ati wa yuzim lahu ajra. Abubuwa guda biyar, saboda ayoyi sun zo bi asaliba mutanawwi'a, da usulubai daban-daban. Zaki maimaita mana aya.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
وأننقى بلا ما لن يتي يقول تعالى مبين لعدة الآية Allah tabaraka wa ta'ala ya mana bayanin iddan matan da take be tsammani daga jinin al'ada wa hiya allati kadin kasa an hal mahid li kibariha saboda shekaru anaha salasatu ashurin watanni uku ne kacal aiwa dan an salasa quru'in fi haqqi man tahidu an canza daga jinin al'ada guda uku ko tsarki guda uku na wanda take jinin al'ada wannan wanda ba ta yi ita kuma ga saukin da aka mata kama dallat ala zalika ayatul baqara wa kaza sigar haka ma wato ainihin mata wadanda suke ba sa al'ada ba su taba yin al'ada ba allati lam yablughna sinnal hay ba su kai shekarun al'ada ba inna iddatahunna ka iddatil aisa thalathatu ashhurin su ma iddan su watanni uku ne kamar wancan ولهذا قال تعالى واللائي لم يحضن يسأل الله تعالى واللائي يئسن من المحيض ما تندسك ديب تصماني دغ جنن العاده من نسائكم دغ cikin matayanku in irtabtum idan ba ku san hukuncin ba to fa iddatuhunna salasatu ashhurin idan an sake su iddan su watanni uku ne wallahi lam yahidn haka ma matan da ba sa haila kwata kwata ko wanda ba su taba yi ba na'am sannan kuma wa ulatul amali wadanda suke da cikkuna mata masu cike ajaluhunna an yatana hamlahunna wato ajalin su na ainihin iddan su karshen ajalin iddan su shine su ajiye abin da ke cikin cikkunan su yaqulu ta'ala wa man kana tamilan fa iddatuha bi wad'i duk wanda take da cike haihuwan abin cikinta karshen iddan ta kenan walau kana ba'da at-talaqi aw al-maut malamai suka ce koda bayan saki ne ko bayan mutuwa bifuwaqinaka misali kaman a ce ana sake ta ita kuma tana haihuwa mijin tana mutuwa ita kuma tana haihuwa to shikenan wancan ta gama idda wannan ta gama taka ba fi qawli jumhurul ulama min al-salaf wal khalaf wannan zancin mafiya yawan malamai kenan kama huwa nassu hadhihi al-ayati al-karima kamar yadda wannan aya tanassa wa kama warada bihi sunnatun nabawiyya kuma kamar yadda hadisan annabi suka tabbatar sai dai wajen Ali bin Abi Talib da Abdullah dan Abbas su suna maganan abadul ajalain to su ma akwai dalilin da suka dogara da shi sai dai wa fi sahih al-bukhari ya zo cikin sahih al-bukhari jaa rajulun ila ibn Abbas wani mutum ya zo wajen Abdullah dan Abbas aka ce wa huwa abu huraira ko wa abu huraira jali abu huraira yana zaune a majalisan abdullahi dan abba kun san dukkan su manyan sahabbai ne abdullahi dan abba babban sahabi ne kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma hibru hadhihi al umma saboda ilimin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bashi abu huraira shi ma sahabin annabi ne mutum mai daraja shi kuma ya zo daga baya-baya amma Allah ya baki falalan ilimi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma suna haduwa majalisa guda saboda su kari juna amma mu kage yanzu kowa sai ya balle majalisan ba in ka je kana sauraron wani ka je majalisan sa sai ce ka zo masa bita da kulli ne in ka jawo shi ku zo ku zauna girman kai ya hana shi ko ba zai zo ba to matsalan mu a yanzu kenan inda abu ne wanda yake ba boyewa za a yi ba problem din da ke tsakanin malamai a yanzu sai dai addu'a dan Allah bai jefa ka cikin irin wannan fitina ba to ka ci gaba da addu'a Allah tabaraka wataala ya kare ka Allah ya kare mu gaba daya
amin
majalisan Abdullah dan Abba radiyallahu anhuma sannan Abu Huraira yana nan Abdurrahman bin Sakar sai wani mutum ya zo fa kala aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 layla yace ka bani fatawa mace ce wanda ta haihu bayan kwana 40 wanda ta haihu aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 layla bayan mijinta ya rasu da kwana 40 kawai sai gaki ta haihu fa kala ibn abbas akhirul ajalaini sai abdullah ibn abbas yace wa akhirul ajalaini aya dai ta ce wa ulatul amali ajaluhunna an yatana hamlahunna to shine na farko tunda kwanake 40 ne to ajira daya ayan da Allah tabaaraka wa ta'ala yace wal ladina yatawaffawna wadanda Allah yake karban rayukan su daga cikin ku wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna wanda za su zauna su matayensu za su zauna da karan kansu arba'ata aifurin wa ashara walladhina yatawaffawna wadanda Allah yake karbaran su saboda haka za ta yi akhirul ajalaini shine kun ga watanni hudu da kwanaki goma an yi kwana 40 a cikin watanni hudu da kwanaki goma saura nawa eh saura wata uku kenan da wani abu ko saura wata biyu ko wata biyu ko wata uku haka na saboda haka qultu ana wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana amlahun qala abu huraira ana ma ibni akhi yani aba salma yace to ni ina da fahimta sabanin wannan fa arsala ibnu abbas gulamahu quraiban ila ummi salama yaqaluha shine abdullah dan abbas ya aika zuwa wajen matan manzo allah sallallahu alaihi wa sallama yana tambayanta dangane da wannan qala tace qutila zawju subai'a al-aslamiyya wa hiya hubla akwai subai'a al-aslamiyya wanda aka kashe mijinta a wani yaki fa wada atba da mautihi bi 40 layla bayan an kashe shi da kwana 40 ta haihu fa khutibat aka zo aka nemi aurenta fa ankahaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma bayan kwana 40 annabi ya daura mata aure kun ga kenan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yata'na hamlahunna da wannan aka yi aiki baya aiki da wallazina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara sannan wannan hadisi na subai'a al-aslamiyya shine jamhurul ulama suka dauka shine aka sake maimaita hadisin aka yi bayanin sa saboda haka idan mijin mace ya rasu kuma ya batta da ciki tana cikin takaba tunda automatically ta shiga cikin takaba to idan ta haihu shikenan ba za a jira sai ta yi watanni hudu da kwanaki goma ba sai dai ga mazhabar malikiyya a maliki school of law wanda muka bi karantawa wanda muke ciki dina imam maliki na ganin ita ma za ta jira daman iddan guda biyu ne iddan farko ta zo to a jira daya kunga fassaran da Ali bin Abi Talib yayi kenan da Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum Allah shi kare da su saboda haka ga karin bayani a nan gaba laya wa man yattaqillaha duk wanda yaji tsoron Allah ya ji Allahu min amrihi yusra Allah zai sanya masa sauki cikin al'amarin sa ayusahilu lahu amra zai sauke masa al'amarin sa wa yusiruhu alai zai sauke masa matuka wa yaj'alu lahu farajan qariba zai sanya masa mafita wa makhrajan ajila da mawarwara cikin gaggawa dalika amrullahi anzalahu ilaykum lalle wannan al'amarin Allah ne da hukuncensa wanda ya sauka zuwa gare ku ai hukumuhu wa shar'u hukuncin Allah da ainihin shari'ansa anzalahu ilaykum biwasitati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ta hanyar manzon Allah wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ya rike su hannu biyu ya kaffira hu sayyiati Allah zai kankare masa ainihin kurakuransa sannan wa yu'dim lahu ajara kuma Allah tabaaraka wa ta'ala zai girmama masa ladansa ay yusif anhu al mahdura duk abin da yake tsoro Allah zai tafiyar masa da wannan wa yujzilu lahu thawaba zai kaurara masa lada ala al amali al yasir aiki dan kadan zai yi amma Allah tabaraka wataala ya baki lada mai yawa to sai aqinu hunna min haythu sakantum min wujudikum
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم
أي الله رمى بطيك كرن تابا كما دفن قد أمنا لوكة تيائي أبين لبك فداتي دي الله يبقى ملادا أبين لبك يخكري الله يقف تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته